idan aka ce az-zulm a yare na shari'a abin da ake nufi da shine huwal udwan alal ghairi shine kai ta'addanci ko ka wuce gona da iyaka game da wani akan wani shine ka shiga cikin haƙin sa to shi zalunci kashi uku ne na farko ko mutun yayi zalunci wa janibin Allah subhanahu wata'ala ko mutun yayi zalunci wa janibin ƴan uwansa halittu ko kuma na uku shine mutun yayi zalunci wa kansa da kansa kun san cewa mutun yana zalunta kansa da kansa kai akan kanka ka zalunci kanka da kanka kamar da Allah ya ce faminhum zalimun li nafsihi haka ne ko faminhum zalimun li nafsihi daga cikin sa akwai wanda yake zalunta kansa da kansa to menene mutun yayi zalunci da janibin Allah madaukakin sarki shine mutun yayi shirka mutun ya hada Allah madaukakin sarki da wani wajen bauta bayan Allah madaukakin sarki shi ya halice shi daga babu ya samar da shi daga babu amma lokacin da mutun ya taso kuma sai ya dauki wani Allah sai ya hada shi da Allah kuma sai ya bautata masa Allah madaukakin sarki yana cewa a kissar Luqman alayhi salam yana cewa ya bani la tushrik billahi inna shirka sai ce me la zulmun azim ya kai dana kada kai shirka saboda shirka zalunci ne babba saboda haka mafi girman zalunci a cikin zaluncin duniya da ake yi gaba ɗaya kaf shine mutun ya da Allah madaukakin sarki da wani wajen bauta sannan sai zalunci na biyu shine mutun ya zalunci yan uwansa mutane to shi kuma wannan dukkanin zaluncin da mutun zai yan uwansa mutane ya tattare ne akan abubuwa guda uku na farko ko jini ko dukiya ko mutunci ina fata an fahimta ko mutun ya taba jinin mutun ko mutum ya taba dukiyar mutum ko mutuncin mutum kamar yadda manzon Allah tsira da aminci sa tafi a garin shi ya tattare su gaba ɗaya dunkule su a cikin hadisi guda ɗaya a cikin hajjin sa da na bankwana hudu ba da ya ta karshe yake cewa kowanne musulmi akan dan uwansa musulmi haramun ne ya ci dukiyar sa ko ya ci mutuncin sa ko kuma ya zubar da jinin sa haka manzon Allah ya faɗa tsira da aminci sa tafi a garin shi ka ci dukiyar mutum ta hanyar karba ba da dadin ransa ba ka zubar da jinin sa ko kuma kai mai ka ci mutuncin sa duk wannan ya shiga ciki zalincin mutum wa kansa da kansa ko shine kamar mutum yayi me mutum ya bar abinda Allah subhanahu wataala yace yayi yaki kun ga wannan mutum yayi me ya zalunci kansa da kansa mutum Allah madaukakin sarki yace kada yayi abu sai je ya aikata ya zalunci kansa da kansa ina fata an fahimta to wadannan sune nau'ika na zalunci guda uku sune nau'ika na zalunci guda uku da malamai suka yi bayani a kansu manzon Allah tsira da abinci su tabbata a gare shi ce a cikin wannan hadisi da muke karantawa ittaqu zulma ku kiyaye zalunci fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamati saboda shi zalunci duhai ne ranar tashin kiyama aka ce zulumatun jam'i ne na me az-zulm shine mai duhu kenan shi zalunci duhu ne bayan duhu bayan duhu bayan duhu ranar tashin kiyama ma'ana ba duhu ɗaya bane duhai ranar tashin kiyama sai manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace wattaqu shuha wannan shine mali shayi din mu ku kiyaye rowa ku ji tsoron rowa fa inna shuha saboda ita rowa ahlaka man kana qablakum ita ce ta halaka waɗanda suka zo kafin ku al'ummomin da aka yi kafin ku ɗaya daga cikin abin da ya halaka su ya raba su da Allah subhanahu wataala shine me wannan rowa ta mutun ya hana nasa kuma yana buƙatar na wasu dan mutumin da ya hana nasa yana buƙatar na wasu to kowanne ta'addanci zai iya domin ya samu na wasu ko da ba ta hanyar da Allah subhanahu wataala ya halatta masa bane manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace hamalahum an safaku dima'ahum hakan zalama da rowa shine abin da ya sanya su suka rinka zubar da jinan nakinsu suka zubar da jinan nakinsu wastahallu maharimahum suka kuma halatta abin da Allah subhanahu wataala ya haramta musu wanda dukkanin ta'addanci da kashe kashe da duk wani aiki na rashin kyautawa da ake yanzu wannan abin shine jawo mana ma'ana zalama kaji an ce an kama mutum an kashe shi an cire wani bangarori na jikin sa yanzu wanda ya cire bangarori na jikin mutum me yake so yi da wannan abin na jikin sa neman duniya ne zalama ce dai ba shi bane zalama ce kaji an ce an jariri an dauki jariri an yanka shi an yi tsafi da jinin sa kaji an ce an haura gidan mutum yana kwanciya a cikin iyalin sa an kashe shi an ibi kuɗi an tafi kana cikin tafiya ka je ka nemo iyalinka abinci ka tafi ta wuce a tare ku yan kwanta kwanta su tare ku kowa ya kawo abin da yake jikin sa idan babu a harbe ka duk wani wanda suke dan abu me yasa sa haka zalama ce da jarmewa zalama da jarmewa kamar yadda manzon Allah ya faɗa abin da yasa suke na suka me suka rinka zubar da jinin nakin junan su wastahallu maharimahum kuma suka rankame halatta abin da yake Allah sarki haramta musu kamar yadda yanzu galibi irin wannan san abin duniya shi yake samu irin wannan za ka ga riba ta zama halaka a cikin mu kusa wanda ba sa ta'amali da riba kadan ne yanzu musamman wani abubuwa da kamfani suke duk wata ma'aikata da kasani babba banki sai su je wannan ma'aikata su ce ga form a cike bashi ne ya su bayar na kaza da ruwan kaza ma'aikaci da man shi abin da yake bukata dan samu kudi dan tsoka dan yi wani abu da su shikenan sai a ta karba sai mutum ya karbi naira 300 a matsayin loan a banki wallahi cikin wata biyu ko wata uku sai ka ya nemi sayarsa bai san abin da zai da su bai san abin da ya da su sannan kuma su bankin kai tsaye sun hada kai da kamfanin ana zara mai kudi dole sai ya biya wannan kudin 300 ya karba amma zai biya naira 350 ko 400 to wannan abin da ya dora na riba a ciki Allah subhanahu wataala ya mana bayani a cikin Qur'ani cewa yaki yake yi da shi to ta yaya mutumin da yake yaki da Allah madaukakin sarki ga daidai a cikin al'amuran sa ko da shugaban kasar garin kake yaki kai kadai kai dai tsuraka sai kana yaki da shugaban kasar ku duk sojojin kasar nan suna under control din shi idan yace ku je ku kaza yasi kai waye under control din ka sai kana fada da shugaban kasar garin bari Allah madaukakin sarki wanda Allah madaukakin sarki ne cewa ma ya alamu juludan rabbika illa hu ba wanda ya san adadin radan ubangijin ka sai shi manzon Allah ya ce attati sama wa huqqa laha anta attat sama tai kara ya cancanta sama tai kara saboda babu wani gurbi da mutun zai iya dora hannunsa face akwai mala'ika wajen yana sujjara ko yana ruku adadin rundunar Allah madaukakin sarki to mutun shi ya da shiga yaki da Allah madaukakin sarki din ya samu abin da bai kai ya kawo ba ana nan abubuwan da suke na haramun ana talata su da wasu hanyoyi da wasu sigogi da wasu sunaye canza abu suna shigo da shi ba washe yana cewa to duk inda aka sarrafa shi aka mai da shi sunansa to baya canza saboda haka ban zaman lafiyanka a cikin addininka da rayuwarka da mu'amalarka wallahi shine ka bi dokokin Allah madaukakin sarki duk abin da aka ce kaza haramun ne to ka guje shi bari abin da Allah madaukakin sarki karrafe ya fito ya ce fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin min Allah wa rasuli idan har kuka aikata kuka ki dainawa to ku sani Allah madaukakin sarki ya fada kashe ku da yaki da manzansa daya daga cikin irin wannan abubuwan da yahudawa suka rinka yi na kokarin halatta haram shine Allah madaukakin sarki ya haramta musu cin kitse dama kamar yadda muka tafi ruwa hadisi manzon Allah tsira da abinci istibata a gare shi yace shine abin da ya halakar dawa waɗanda suka gabace ku suka zubar da jinin na kansu sannan kuma suka yi me suka halatta abin da yake na haram Allah ya ce da yahudawa saboda tsabar sabansu da bujerar umarnin Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce to daga yanzu kitse da yake jikin sa haramun ne ومن البقر حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط باظم aka ce kada tsara cin kitse sai suka ce ba dai haramta mana cin kitse akai ba ai kitsa aka ce kada mu dauka mu soya mu ci ko shikenan sai su cire kitse sai su tace kitse daga jikin me daga cikin saniyan nan sai su narka shi sai su kai kasuwa su ci sai su zo su kashe kudin ko kun fahimta Allah ya sai wayo kenan ba dai su aka kasance ba kada su zo su ci to yanzu abaci su kai ba yanzu sun samu kitsan ne sun dauko shi sun narka shi sun kai shi kasuwa wani cin ya biya amfani da su kudin suka karba suka je suka kashe kuma ba wai shi yace ba cinya ba kafar baya to abinda ya gudawa suka kenan Allah madaukakin sarki yace musu kun ga wannan menene halatta haram Allah madaukakin sarki yace musu an haramta musu yin sura na asabar saboda me nan ma saboda sabon su sai kuma Allah madaukakin sarki ya jarrabe su da wani abu duk ranar asabar da aka ci an haramta musu sai suka kifa sai ta zuwa kamar ka sa nuka kama ga kifa nan da yawa kamar ka sa hannu ka kama amma kuma an ji haramun ne kana kama ka ci haram ka ci wuta balbal ya kenan kuma ranar da ba ranar asabar ba yawma sabtihim shura'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim ranar asabar gashi nan da yawa ranar da ba asabar kuma sai kifin yake zuwa ka zo kai da kira ka maki fi uku ko hudu ka koma gida amma ranar asabar kuma gashi nan kwando za ka rinka sawa kawai kana ibo sai suka ce ai da su aka hana muku tunda su aka nan mun san dabara sai su samu tarko ko abin da irin ya take da suna ko me ake je ko ma ko menene sai su cilla ranar asabar din ranar juma'a sai su cilla sai ta kwana a cikin ruwa kun fahimta idan kifin ya zo sai ya shiga da yawa ya kama su kama kun ga ai ba zo sun kama ba sai ran lahadi sai zo sai su iba sai su tafi gida bai hude kenan wai shi ba Allah zai wayo to bai hude mutumin da yake gani zai Allah wayo kai kuma waye shi yana gani ba Allah Allah da ya halice shi zai masa waye bare kai shi sa bai hude tun can da tun lokacin da bai hude yawan za a ban kasa haka yake har yanzu kuma haka yake haka suke Allah ya tsare mu manzon Allah tsira da abinci su tabbata a gare shi yace wannan abin da suka yi shi sa Allah madaukan sarki yayi me ya halakar da su wannan hadisi rawahu Muslim Imam Muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin sa mun fita daga wannan babi na al-bukhl wa shuhi yanzu mu shiga sabon babi babul ithar wal muwasah babul ithari wal muwasati babin da zai bayani game da al-itharu ɗan uwa abin da ke cewa al-itharu shine fifita waninka akan kanka akan abin da kake bukata ina fata an fahimta ka fifita ɗan uwanka akan kanka tare da kana bukatar abu yawa naira 500 ce da kai aljihun ka ita kadai ce baka da komai wannan ke cewa ita ce last money ɗinka wani zo kusa da kai ne maka complain wallahi kaga gashi gashi ya ta kawo maka abu kuma kai ma kana da shigen irin abubuwan da kake da shi na bukata suka ce to ya za a yi sai ka tsaya 500 ɗin sai ka bashi kai ka kura duka ba ka bashi kuma baka da kosin shi daga ita baka tsammani kuma ka samu wani abin daga wani wajen kai ithari kenan ina fatan fahimta wal muwasa abin da ke nufi kuma da al muwasatu shine asan kalmar al muwasatu daga wasa ne yuwasi muwasatan abin da yake nufi idza azzahu wa sallahu idan ya rarrashi idan ka rarrashi mutum shi ana abin da almasa take nufi shine ka bawa mutum abu ka taimaka masa ka rarrashe shi amma kuma ba za ka fifita shi akan kanka ba ko an fahimta abubuwan guda biyu din me suke nunawa taimako sai dai martaba ta farko ta fita biyu martaba ta farko zaka fifita shi a kanka amma ta biyu fa zaka bashi dai amma kai kai ma idan ya kasance sai abin da kake da kai amfani shi zaka bashi hakuri wanda kai wallahi ma ka ganta nan ita kadai ce amfani zan yi da kamar yadda muke yi din nan galibi idan kana so ka dan uwan ka ruwa idan zai tambaye ka sai ka ce ai ita kadai ce wallahi ka ganta sai ka zaura ka nuna masa to shine almuwasa ka bashi ka taimaka masa amma idan daga ita babu wata to baka bashi ba to shine abin da zamu yi bayani akan sa insha Allah ta'ala to Muhammad Salih Al-Uthaymeen yayi wani bayani mai kyau kware da gaske sai yake cewa shi al-itharu mutun ya fifita waninsa akan kansa yace kala uku ne akwai mamnu' wanda shari'a ta hana shi ba a so ka yi shi akwai makruh wanda shari'a ta kyamace shi da zaka bar shi da yafi idan ka yi shi baka da laifi akwai kuma mubah wanda yake halaka ne zaka iya yin sa bari mu ji mu bi su ɗaya bayan ɗaya mu ji ya suke shi al-mamnu wanda shari'a ta hana misalin sa shine kamar kai ne kun yi tafiya da kai da abokinka ku biyu kowane da guzuri a wajen sanarwa da abinci sai kasance dukkanin abin da yake wajen ku na guzurin abinci da ruwa ya kare sai ruwan da yake wajen naka shi nasa ya kare ruwan da yake wajen ka kuma zai ishe ka ne kai kadai ke alwala da shi lokacin sallah kuma yayi idan kai alwala da shi shi ba zai samu ba sai dai ya taimama idan kuma ka bashi ya alwala kai ba za ka samu ba sai dai kai me kai taimama kuma ga lokacin sallah yayi to alwala a lokacin a wajen kowane ɗaya daga cikin ku mecece wajibi ce dole ne kowa sai alwala saboda me sallah wajibi ce ina fata an fahimta to a lokacin baya dacewa bai halatta ka dawo na ruwan ka bashi ka ce kai barka taimama ba saboda ruwan naka ne mallakin ka ne saboda me alwala dole ce sai ka alwala shi ya taimama sai kowa sai ku sallah haka ina fata an fahimta ba a yi isari akan abin da yake na wajibi na shari'a abin da yake shari'a ta wajibta maka to ba ka isari akan waninka ba sai ka aikata shi kuma shi ma yayi gurgurda yadda shari'a ta bashi dama fattaqullaha mastata'at kowa ya bauta wa Allah madaukakin sarki ji tsoron Allah gurgurdan ikon yadda ya samu dama na biyu shine wanda aka ce maka ruhi shine abin da yake mustahabi a cikin shari'a yanzu misali kamar shiga sawun gaba kun ga shiga sawun gaba a cikin sallah abu ne mai kyau shari'a ta kwadaitar hadisi sun zo manzon Allah tsira da abinci tabbata a garshe na cewa Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga wanda suke sawun gaba ina fata an fahimta to za ta sallah ka shiga sawun gaba ko kana jiwa sai kaga ga wani chairman din ungoku ko wani babban malami yazo ko babanka ko wani wanda kake jin nauyin sa to a lokacin malami suka ce makaruhi ne ka fito ka ce ga baji akarwa kallah bismillah makaruhi ne kai zaman ka wajen me yasa bai zo da wurba kware da gaske idan yana so shi ma sai zo da wuri ya shiga ba haka bane ai irin wannan wa fi zalika falyatana fasilmu da nafsu tsere ake rige ake gudu ake wajen riska abin da ke na alkhairi ba fifita wani akan wani akan abin da shafi alkhairi sai dai malamai suka ce idan akwai maslaha ta misali a ce mahaifinka ne idan ka ki fita ka bashi wajen to zai fushi da kai kasance kuma kun samu sabari da shi to kun ga a lokacin shiga sai gaba ai ba dole bane ko mustabi ne dai amma kuma ka bata da babanka wannan menene haramun idan ka tabbata akwai ka je maka mummunan fahimta ya ce baka da mutunci baka da kunya sai ka fito ka bashi ina fata an gane yawwa abu na karshe shine isari wanda yake mubah wanda muke bayani akan sa a cikin wannan babi wanda mallan akan sai kullu babu saboda mun bambance shi sa mun ka mana wannan bayanin shine isarin da yake akan abin da yake na duniya kamar da na bayani akan wacin naira 500 da kake da ita kadai kun ga wannan isari ne akan abin da yake na me na duniya shi abu ne da shari'a take son sa abu ne da yake mai kyau idan ka yi shi ina fatan fahimta amma kuma ba dole bane zaka samu lada idan kai shi mustabi shi yasa annabi tsira da aminci sai ta gare shi a cikin wanda sai yake ce mana idan zaka sadaka ka fara yi da wanda kake daukar nauyi an fahimta yawa ka fara wanda kake daukar nauyi sannan kuma wanda yake kusa da shi sannan haka dai to idan ka fifita wani akan gaka kuma baka da komai ga kuma wanda suke jiranka a gefe zaka basu wani abu kuma ka dauka ka ba wani kenan ina fatan fahimta to wannan shine abinda baban zai kunsa insha Allah ta'ala bari mu shiga cikin sa mu ji abinda ya kunsa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace wayu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasatun wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihuna wannan ayar tana daya daga cikin jerin ayoyin da suke cikin suratul hashr Allah ya bayani game da mutanen makka sannan bayani game da mutanen Madina al-Ansar kenan sannan kuma sai tsallako ya bayani game da mutanen da su zo a bayan al-Ansar da al-Muhajiruna to wannan tana bayani akan jerin bayani da aka yi akan mutanen Madina Allah ya ce wallazina tabawwa'u ad-dara wal-imana min qablihim ko yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه الله يتي والذين تبوا الدار ده wadanda suka zauni gidan wannan gidan shine garin Madina min qablihim tun kafin mutanen Makka su hijira su dawo inda suke Allah yana ban mutanen Madina sai yace wal imana ai wa taqadul imana sai ka kaddara wani fi'ili wa taqadul imana ma'ana suka zauni garin Madina sannan kuma suka udurce imani a cikin zuciyarsu min kablihim tun kafin mutanen makka masu zuwa su hijira su dawo garin su dama anan suke wallazina tabawwa ad-dara wal imana min kablihim yuhibbuna man hajara ilayhim suna san wanda suka hijira suka dawo zuwa gare su wayu'thuruna haka ne ko wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ba sa jin wata bukata game da abin da aka bayar aka ba wasu mutanen makkar su ba a basu ba na dukiyar fa'ida manzon Allah ya raba ba sa jin hasada da cewa dan me za a basu mu ba sa jin haka san sai Allah ya ce wai ufiruna ala anfusihim barma suna fifita su akan kansu suna fifita mutanen makka akan kansu da kansu walau kana bihim khasasa ko da sun kasance suna buƙatuwa zuwa ga wani abin da suka fifita din akan nasu sai Allah madaukakin sarki ya ce mai yuqashu nafsihi wanda duk aka tsare shi daga zalama da rowar ransa fa ulaika humul muflihuna dannan sune wadanda suke sarrabauta wa qala ta'ala wannan ayar Allah da zamu zo mu bayani idan muka fara karatun hadisi mu ji dalilin saukarta insha Allah ta'ala wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi suna ciyar da abinci ala hubbihi tare da cewa suna matakar san sa suna bukatar sa amma sai su dauka su bayar kun ga wannan ayar ai tayi kama da fadin Allah madaukakin sarki lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna ko wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi suna ciyar da abinci tare da cewa suna son abincin amma sai su dauka su bayar miskinan suna ciyar da miskine ne talakawa kenan wanda ba su da shi wa yatiman da marayu wanda aka mutu aka basu kaman su kai shigarin balaga sun rasa wani da dalolin su sai su rinka ciyar da su domin neman yardar Allah madaukakin sarki wa asiran sannan kuma suna ciyar da ribatattun yaki wanda aka kawo a wajen yaki shine al-asir sune al-asir ko da kafirai ne kuwa suna ciyar da su dan neman yardar Allah madaukakin sarki to wannan ayat ita tana fada tana kwatar da mu game da me game da fifita wani ka akan kanka to kai tsaye sai mu shiga cikin hadisi حديث نفر قوات كمباب وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنكر قوات صحابي أبو هريرة يرد الله تعالى تبتع قريشي يتي جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ونمتن يزو زمن زن الله تيرا دأمسي استبتع قريشي يتي إني مجهود يا رسول الله حقيقة أنا تكن سنني إنا دبكاتا إنا جنيوة تكلم مجهود تاشا فيسو ina cikin tsanani ina tsananin bukata ina jin yunwa ya rasulullah a taimaka mu farsala ila ba'd nisa'ihi sai manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi aika ɗaya daga cikin gidajen matansa aje a gano cewa ko akwai abinci aje a tambayi akwai abinci a kawo an yi bako a waje fa qalat sai matar da aka aika zuwa gidanta cikin matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace wallazi ba'athaka bil haqqi na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ma indi illa ma'un babu komai a gidana sai ruwa kawai ba komai a gidana na ci sai ruwan sha sun ma rasala ila ukhra sannan sai manzo Allah ya dar aikin kuma gidan wanci an je gidan hajiya wanci babu to yanzu daga gidan hajiya wanci ita ma aka je fa qalat tace mithlu zalika irin abin da wancan ta faɗa ita ma aka ta faɗa babu hatta qulna kulluhunna mithla zalika dukkanin gidajen manzon Allah tsira da abinci su tabbata a gare shi guda tara sai da suka faɗa haka suka ce la wallazi ba'athaka bil haqqi ma indi illa ma'un ko wacce aka tace na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya babu komai a gidan nan sai ruwa kawai to fa gidan manzon Allah tsira da abinci su tabbata a gare shi guda tara gidan shugaban duniya da lahira gaba ɗaya kaf babu abincin da za a ci sai ruwa kawai duka gidajen babu komai sai ruwa satin da ya wuce idan ba ku manta ba muka gama karanta hadisin da aka ce an yanka akuya a gidan manzon Allah tsira da abinci su fita a gare shi ko kun ga an samu wadata kenan yanzu kuma gashi a gidan manzon Allah babu komai sai ruwa ruwa fa ruwa shi kadai ne a gidan babu abincin da za a ci yayin tsakani da Allah ko kansila ku je da gidansa a zauna babu komai sai ruwa bare manzon Allah tsira da abinci su fita a gare shi فقال النبي صلى الله عليه وسلم لوكاشين دا اغا منزان الله تيرا دا امنتي ستبتا اغاري شي cewa dukkanin gidajen nan guda tara babu komai sai ruwa sai yace mai yudifu hadha al-lailata sannan kuma sai yajiwe kalli saban sa yace to yanzu na dawo kanku waye zai sauki wannan bakon a wannan daren me yasa manzan Allah ya musu haka da kawai lokacin da bakon yazo manzan Allah ya ce musu yayi a cikin ku zai sauki wannan bakon to wani sai ga gidansa ai babu abincin da za a ci sai abincin da yara ya ci wani sai ga sai abincin sa shi da matarsa da ƴaƴansa ba zai ishi ba kobar sauran su to sai ga kamar ai me yasa manzon Allah bai fara kai su gidansa ba sannan ya kawo su gidansa amma sai da manzon Allah ya fara da kansa dukkanin sabon da suke zaune suka ji an tura gidan manzon Allah gaba ɗaya babu komai sai ruwa ka kowa dole shafa kansa ruwa sannan sai ya jiyo kansu kuma a cikin ku ni kun ga na yi nawa a cikin ku ma wai zai sauki wannan bakon to فقال رجل من الانصار سي wani mutum daga cikin mutanen Madina yace ana ya rasulullah gani ya manzo Allah abani shi mutafi za ku ji shi ma wannan mutumin daga cikin sahabban manzo Allah tsira da abinci su ta gare shi kunar bakin wake yayi fantalqa bihi ila rahlihi sai ya tafi da wannan mutumin zuwa gidansa fa qala limra'atihi da yaje yana shiga gida sai ya ce da matarsa akrimi dayfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace to ke wannan fa bakon manzon Allah ne a girmama shi a mutunta shi kun ji sabai bakon fa a lokacin nashi ne batun da manzon Allah ya ce wa zai sauki wannan bakon amma dan matar ta gane muhimmancin bakon sai ta ce karrama bakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da matar sa haka wa fi riwayatin a cikin wata baya kuma ce mata qala li imra'ati yace da matarsa hal indaki shay'un da ya shigo sai ya ce to muna da bako daga manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ko akwai wani abu a cikin gida kina da wani abu fa qalat la sai ta ce ba mu da komai illa quta sibyani sai iya dan abin da muka rigewa yara shi wanda ya saci ni da kai da sai mu kwanta kan misalati mu kwanta kan abin da ya rage shine abin da yara su iya ci kawai ƴaƴan su to ya kenan da kuma bako yakin kin mu ya to da shi gidansa qala sai ce mata allilihim bi shay'in tirarrashe su da wani abu ba su wani abin wasa su rinka wasa domin su shiru wa idza aradul asha'a duk lokacin da suka bukaci abinci suka ci abincin su da dare su ci abincin dare fanawimihim ki musu abin da za su yi bacci ki sa su yi bacci ki musu dabarar da za su yi bacci ba tare da sun ci abincin ba ku duba imani wa idza dakhala dhayfuna sannan sai ce mata idan bakon mu ya shigo fa atfi istiraja sai ki sauri sai ki kashe fitila sai ki dabarar da ba zai gane ba ki kashe fitila me yasa yace wa arihi anna na'kulu domin ki nuna masa cewa ai mu muna cin abincin na ga muku cewa abincin da kananan yara za su iya ci idan ta ci shi ya ci ba ko ya ci ba zai ishe su gaba daya ko mutum bai zai isa ba abincin zai ishe mutum ɗaya ne a cikin su to sai ya ce abinda zaki dan kan bakon ya ji wani abu na rashin dadi a cikin ransa saboda haka sai ya ce da ya shigo sai ki dabara ki kashe fitila idan fitila ta mutu a cikin me zai ci abincin kenan cikin duhu to sai barin kasa hannun mu a cikin kwanan ni da ke kaman muna ci sai barin ka fito da shi khaliyan babu komai shi kuma idan ya sa sai ya dauko abinci sai ya kai bakin sa kun ga zai ci abincin kenan ba koshi shi kadai kai Allah ya karasa bayar da fa qa'adu suka zauna wa akala dhaifu wannan bako yazo ya ci abinci shi kadai ya koshi duk suna jira hannu suna cewa babu wanda ya ci daga cikin su yace wa bata tawiyayni suka kwana cikin sa dan fare ba tare da cin komai ba ƴaƴan su a cikin yunwa su ma a cikin yunwa saboda me bakon manzon Allah tsira da abinci tabbata a gare shi falamma asbaha lokacin da ya waye gari shi wannan mutumin غدا على النبي صلى الله عليه وسلم سيد كدوكي ازبنتي يتفو جمعزن الله تيرا دا امنتي ثبت ا غريشي فقال ينا زوا هل لباري daga saman bako ya isho manzon Allah tira da abinci sabata a gare shi abin da ya aikata shi da matarsa kafin ya ba annabi labari malaika zibril ya sauka daga saman bako ya masa an masa wahayi an gaya masa abin da ya faru yana zuwa sai manzon Allah ya ce masa laqad ajiba Allah min sani'ikuma bi dhaifikum al-lailata haqiqa Allah yayi mamakin abinda kuka aikata kai da matarka da bakon ku je da dindiri ina fata an fahimta muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka fitar da shi to wannan hadisi mukallabin da muke karatu akan sababul isa saboda Allah akwai isarin da kai wannan ka hana kanka ka hana matarka ku duba yadda yara suke a wajen iyayen su amma kana ayyanka kanana suna jin yunwa suna kuka aka hana su aka ce a sa su bacci dan ababa koba kofa bako ba kuma bakonka ba bakon manzon Allah tsira da abinci su za a gare shi ina fata an fahimta to wannan shi da dabi'ar sabon manzon Allah tsira da abinci su tabbata a gare shi haka suka rinka yi kada ku manta lokacin da aka hijira daga Makka zuwa Madina akwai mutanen Madina da suka rinka cewa da mutanen Makka cewa ku zo mu je gida kamar yadda aka Abdurrahman dan Auf abokin wanda manzon Allah ya dashi da shi yace masa zo mu je gidana ka ga mataye na guda biyu a cikin su ka zabo ce kai ma na sake ta kun gane abin kuwa ba fa wai ni in zabo ce nake so wacce na fi so mu wa ake cewa ko boran in zaba ba a'a kai zaka ga wacce ta maka a ciki ka zaba ni na sake ta ina fata an gane ka aura dukiya ta zaraba ta biyu in baka rabi Abdurrahman da ofe ta masa a'a Allah sanya maka albarka a cikin iyalinka a cikin dukiyarka dullani ala suq nuna min kasuwa an tafi dan Allah na fifita kai fa wannan yanzu mu ana sa wani idan ya saki mace to babu wanda ya sa aure ta ungozu an baka bai je ta masa tsafi da asiri kenan wallahi wani ma sai ya saki mace ce maga mai zuwa ya aure ta maga mai zuwa ya je aure ta in kin isa ki kara aure magani duk wani matsafi duk wani boka a duniyar nan sai ya je wajensa kawai saboda ya hana dan wani aure idan yasa aka haka ko shi bai ji dadi ba to ba ma wai ba ma fa karaba mata ka ba sakin ta mafi kaga a lokacin ba shi da wata alaka da ita amma misali a ce kai abokin sa ne kuddaku sai ka siya saki mace sai gan kana zuwa wallahi sai kumbata wallahi sai kumbata yanzu duk inda kaje sai kaje ya je zo na yi labarin ka wani ai bashi da mutunci ashe wani tsinanne ne matar da na take ita je na abin diyar da muke da shi tare da cewa abin da kai laifi ne ha laifi bane to amma ku duba imani irin na sabai shi da kansa zai ce da dan uwansa ya je ya kalli matansa suna matsayin matansa igiyar su tana hannunsa ya zabo ce yake so ya saka shi ita shi ya je ya aure ta wani irin itare ko wannan to shine Allah barkon sarki ya yabe su yace wai ufiruna ala anfusihim law kana bihim khasasa suna fifita ƴan uwansu akan kansu koda suna buƙatu suna da buƙatar zuwa ga wannan abu Allah ya ba mu albarkacin su wannan hadisi Bukhari da Muslim suka fitar da shi hadisi na gaba wa anhu shi ma da an karɓo shi daga sahabi Abu Huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace ta'amul ithnaini kafi thalathati wa ta'amu thalathati kafi al-arba'ati muttafaqan alayhi abincin mutum biyu zai ishi mutum uku abincin mutum uku zai ishi mutum hudu ina fata an gane wannan me ya wannan hadisi yake nufi abincin da mutum biyu za su ci su koshi idan na ukun su ya shiga idan na ukun su ya shiga cikin su za su ci su ma su koshi insha Allah ta'ala ba tare da sun samu tangarda a cikin abin da ya kamata su ci ba malamai suka ce albarkar abinci tana da duwa ne gwargwadon yawan mutanen da suke cin sa ina fatan fahimta idan mutum biyar su ci abinci idan mutum uku suka ƙara idan mutum ɗaya ƙara suka zama uku to albarka abincin ta ƙara kenan idan ɗaya ƙara ƙaruwa suka zama hudu albarka abinci yayi me ya ƙara ƙaruwa kenan kada ku dauko abinci an zuba muku abinci ku biyu wani yazo sai ku ce a ai wannan abincin iya wani zai ishe mu ne ni da wani banda kai idan ka ce ba za mu koshi ba manzon Allah ya ce idan kuka ci za ku koshi kamar yadda idan ku biyun kuka ci haka za ku koshi ina fatan fahimta shi ma wannan duk an yi ne domin me a nuna mana yadda ake taimakawa juna da kuma yadda aka bada dama wani ya shigo ya ci daga cikin arzikinka wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi fi riwayatin li muslimin an jabir radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala a cikin wata riwaya ta muslim kuma daga jabir dan abdullahi daga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yace fa'amul wahidi yakfi ithnaini abincin mutum daya idan mutum biyu suka ci ya ishe su wa ta'amul ithnaini yakfi al-arba'a abincin mutum biyu idan mutum hudu suka ci zai ishe su wa ta'amul arba'ati yakfi thamaniya abincin mutum hudu idan mutum takwas suka hada kansa zai ishe su insha Allah ta'ala ka gwada ka gani insha Allah ta'ala zai hadisi daga bawan abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala an karbo daga sahabi Abu Sa'id al-Khudri da Allah ta tabbata a gare shi yace bainama nahnu fi safrin ma an-nabi sallallahu alaihi wa sallam yayin da muna tafiya tare da annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi id jaa rajulun ala rahilati ala rahilatin lahu kawai sai ga wani mutum ya zo masa akan wata abar hawarsa yasrifu basarahu yaminan wa shimalan yana juya ganinsa dama da hagu ma'ana mutumin da ya zo sai ya tsaya ya kalli dama ya kalli hagu sai manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi cikin khibara da Allah ya bashi sai ya fahimci cewa lallai mutumin nan mabukaci ne akwai abin da yake bukata to manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi bai ce wannan mutum ku taimaka masa ba a'a sai wani kurmin baki sai ya bayani yadda kowa zai fahimta yadda kuma duk wani mai mabukaci a lokacin ba wannan ba ma za a bashi abin da yake bukata sai manzon Allah ya ce fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce man kana ma'ahu fadlu dhahrin falyu'ud bihi ala man la dhahara lahu wanda duk yake da abin hawa rara wanda ba akan sa yake ba to ya bada shi ga wanda ba shi da shi mutum ne an yi tafiya da abubuwan hawa guda biyu to ɗayan dauki ka duba wanda ba shi da shi ka bashi wa man kana lahu fadlu min zadin falyu'ud bihi ala man la zada lahu wanda yake da ragowar abincin guziri da ya rage to ya dauka ya ba wanda ba shi da shi marwacin hadisi yace fa zakara min asnafil mali ma zakara hatta ra'ayna annahu la haqqa li ahadin minna min fi fadli yace sai manzon Allah ya rinka ambatar simfi simfi nau'i nau'i na dukiya wanda yake da abu kaza ya dauko ya bada shi ga wanda ba shi da shi wanda yake da abu kaza ya dauko haka annabi ya rinka ambata abubuwa kala kala marwata hadisi sai sai da muka dauka cewa babu wani wanda yake da wani abu na raguwa a wajensa da yake daki akan sa face sai ya dauko shi ya bayar yadda annabi ya rinka bayani duk wannan da yake da raguwa wani abu to ba shi da haƙi akan wani abu babban abin da yake zaman lafiya a wajensa shine ya dauko ya ba wani saboda me ba a bukata kai kana da wani abu ka tara wani abu ga wani ba shi da shi kuma yana bukata irin sa kana da gidaje 100 dan uwanka uwar ku da uban ku dai ba shi da gida daya a gidan haya yake a daki guda daya su biyar a cikin gidan gidajen mutun nawa 160 50 gashi nan dan uwansa ba shi da shi kana da kudi a account ɗinka sun fi miliyan 100 kaza dan uwanka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ba shi da naira 100,000 tashi da kansa ba miliyan 100 ba 100,000 wani tun da yake bai taɓa ganin 100,000 a duniya ba dan uwansa kuma miliyoniya ne to abin da yake faruwa ƴan uwa irin wannan shine yake haifar da ƙiyayya tsakanin mutane shi wancan yana gani cewa wannan dan uwa na ne sannan kuma yana dukiya ni kuma ba ni da kosisi talauci ya dame shi ya hana ni kuma to sai ya rinka masa fatan duk wani bala'i da masifa na duniya ne su afka a kansa kowa ya rasa ba haka bane idan da yana za zo a bashi labari a ce ai barayi sun shiga gidan wani sun yashe shi wallahi munna zai ko da a lokacin bai fito fili yayi munna ba amma idan aka baje sai shi kadai sai ya dare shi kadai me ya wannan rashin almuwasa da a ce yana bashi yana kyautata masa tsakani da Allah ba sai inda karfin sai kare a kansa ba amma abin da ke faruwa yanzu yan uwa galibi gaskiya ruwa ta mana kaka gida mutum so yake ya ta tarawa kuma sai mutum ya mutu ya basu sai mutum ya bawa kansa nauyin da idan bai wasa ba ƴaƴansa da jikokinsa da wanda ya bari za su rinka ja masa bala'i da masifa yana cikin gabarsa da wannan dukiyar da ya bari ita dukiya kamar da makaranta hadisan baya dama wanda ka ciyar kai aikin alkhairi su ita ce taka amma duk wacce ka bari ta suwaye fita magadaji kamar yadda annabi ya faɗa cikin hadisin da makaranta a baya Allah ya kyauta wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya fitar da shi hadisi na ƙarshe ko na kusa da ƙarshe wa an salib ibn sa'ad radiyallahu anhu an karbo daga sahal dan sa'ad yadda Allah ta tabbata a gare shi yace anna mar'atan ja'at ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam wata mata ta zo zaman manzon Allah tsira da abinci su tabbata a gare shi bi burdatin masjudati mansujatin da wani mayafi saƙaƙe shine mansujati saƙaƙe wanda ta aka saƙa shi fa qala tace nasajtuha bi yadayya li aksukaha ya rasulullah ya manzon Allah ni na saƙa wannan mayafin da hannuna domin na sanya maka su ya manzon Allah abin nufi domin in baka kasa a jikinka an fahimta kamar kai talle ne kace ni na dinka maka kayan nan domin in baka kasa haka ta ga manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi fa akhadha annabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya karbo wannan mayafin daga gare ta muhtajan ilai yana buƙatuwa zuwa gare shi ma'ana abin ya kayatar da shi ya burge shi yana san abin kenan fa kharaja ilaina wa innaha la izaru sai ya shiga gida ya sanyo wannan mayafin da wannan matar ta bashi ya daura shi a kugunsa a matsayin izarinsa yana jin dadin sa a jikin sa ma'ana an baka abin da ranka ya maka dadin sa a lokacin ka tashi kaje ka shiga gida ka sako shi a jikin ka ina fata an gane bari ku ji abin da ya faru fa qala fulanu sai wane yace marwata hadisin sabon sai yace sai wane daga cikin mai ce bai ambaci sunan sa ba me yasa saboda ba fa'ida ba dole sai an kama ka sunan sa ba wane abin da ake so kawai shine ka gane abin da ya aikata daidai ne ko ba daidai bane sai yace uqsiniha ma ahsanaha ya manzon Allah ka ba ni wannan abin da sanya mana me kai kinsa ma'ana amma ya haɗu amma wannan zan naka ya manzon Allah ya haɗu amma wannan mayafin naka mai kyau ne ya rasulullah ba ni shi a lokacin manzon Allah ya sanya shi a jikinsa ya fito kina ya zauna sai wannan mutum ya ce ya rasulullah wannan abin naka yana da kyau a bani shi fa qala na'am sai manzon Allah ya ce to za a baka fa jalasa annabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil majlisi sai manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi zauna a nan inda ake a nan mazauninsa inda ake hira ko inda ake tattaunawa ta ilimi manzon Allah ya cigaba da bada hadisi thumma raja'a sannan daga baya kuma sai manzon Allah ya tashi sai ya koma cikin gida fatawaha sai ya nannade wannan kan ya cire sai ya nannade su sai ya tura masa ya aika masa ya ce ku je ku kai masa an fahimci hadisin da kyau kuwa manzon Allah tsira da aminci sai ta gare shi an kawo masa abin yana san sa ba yana jin dadin sai je sanyo shi a lokacin da ya sanya shi ya fito kawai sai aka samu wani mutum a cikin sabai sai ya ce ya manzon Allah amma wannan abin yana da kiyar rasuli a bani shi manzon Allah bakin sa bai iya cewa a'a ba bai iya cewa la ba sai ya ce to haka ya tashi zai shiga gida ya cire ya mai da tsohon kayan sa yasa ya nannade shi ce aje a kai masa sallallahu alaihi wasallam ثم ارسل بها اليه سنن سمن الله يطرا masa shi fa qala lahu alqawm manzo Allah yana bada baya sai mutanen da suke wajen da mutumin yake sai aka fara masa aka ce masa ma ahsanta wallahi baka kyauta ba ko ya kyauta to wallahi baka kyauta ba labis har nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da abinci sa bata gare shi ya sanya tufafi muhtajin ilahi yana buƙatuwa zuwa gare shi yana san abin thumma sa'altu sannan kuma kawai ka je ka tambaye shi wa'alimta annahu la yaruddu sa'ilan ka ko ka san cewa manzon Allah tsira da aminci su fita a gare shi baya juyar da mai tambaya idan mai tambaya ce ba ni manzon Allah bai cewa a'a bayarwa yake ko babu macin bashi yake bayar ko kuma mai misal alƙawari me yasa kai haka to bari ku ji abin da wannan mutum ya ce ku ji uzurin da bayar uzuri ne fa qala sai ce inni wallahi yace hakika ni ina rantsuwa da Allah ma sa'altuhu li albasaha wallahi ban tambaye manzon Allah ba dan na sa a jikina da raka yawo da shi ni ma yace inna ma sa'altuhu litakuna kafani ce ni ma na tambaye shi ne saboda ya kasance lin kafani na abinda ya taba jikin manzon Allah to ya kasance da shi da alalibi ne idan na mutu shikenan abinda sai ya tambaya ya kawo uzuri kun karba kenan to abinda sai ya tambaya kenan to su ma saban da ya faɗa sai ce eh to shi gaskiya ne kai ma gaskiya ne qala sahlun marwacin hadisin sahal yake cewa fakanat kafanuhu wannan tufafin da aka saka manzon Allah sai kasance shine abin da aka masa kafani da shi zuwa ya samu karkashin katifa ko karkashin akwati sai ya aje shi ya bawo sai ya ce idan na mutu da wannan zan abin kafani kuma abin da ya faru kenan ya mutu aka dauka aka masa kafani da shi shikenan abin da yake bukata kenan a ce abin da ya taba jikin manzon Allah ya taba jikinka ai ka rabota rawu al-bukhari wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi hadisi na karshe a gurguje wa an abi musa رضي الله عنه قال ان كربو daga sabi abu musa al-ash'ari yadda Allah ta'ala tabbata a gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yace innal ash'ariyina hakika mutanen abu musa al-ash'ari sunan ash'ariyuna din aiko ma'ana mutanen sa qabilas idza armaru fil ghazwi idan guzurin su ya kusa karewa suna wajen yaki ma'ana an tafi yaki to sai guzurin sai kusa karewa na wasu ya fara karewa wasu kuma suna da saura bari ku je da suke aw qalla ta'amu iyalihim bil madinati ko kuma abincin iyalin su yayi karanci wannan kuma a cikin zaman gida kenan a cikin gari ba a tafiya ba ina fatan fahimta yanzu a cikin unguwa ne sai a ga wane wannan dan abubuwan da ake cikin na rashin na karewa tattalin arziki wane ya fada kwata wane ya shiga sokawe wane ya shiga kaza haka to bari ku je da suke mu ji ko za mu iya yace jama'u ma kana indahum fi thabin wahid sai aye ko a ce kowa ya kawo abin da yake da shi sai a tattara shi a cikin tufafi guda daya mai miliyan 5 ya kawo mai 1500 ya kawo mai naira 20 ya kawo haka za a kawo a tattara thumma qasamu bainahum fi ina'in wahidin bisawiyati sannan sai a raba su a cikin ƙwarya guda daya a daidai wa daida kowa a bashi rabon sa yadda wancan ya samu haka wannan zai haka wannan zai samu an gane kuwa abin nufi idan suna cikin zaman gida sai ya kasance wasu daga cikin sun fara shiga cikin wani hali to yadda suke sai a ce to kowa ya kawo abin da yake da shi kowa zai ya fito da account ɗinsa sai kowa zai dauko account ɗinsa kuma babu wanda zai tauye koda naira 5 daga ciki haka kowa zai dauko haka suke mai miliyan 100 ya kawo mai miliyan 10 ya kawo wanda yake da naira 5 shi ma ka je kawo fa ya aje a ciki idan ka tashi sai a cakuda sai a cakuda sai a raba daidai wa daida yadda mai miliyan 5 zai samu haka mai naira 5 zai samu haka mai naira 20 zai samu haka mai 100 zai samu kowa da kowa ka za a raba a bashi daidai wa daida za shi talauci wadannan ba za shi talauci to haka suke saboda wannan abin da suke sai manzon Allah ya ce fa humminni suna wani wa ana minni ni ma kuma nasin sallallahu alaihi wasallam wannan abu ne da ya kayatar da manzon Allah tsira da abinci su bata a gare shi ce suna wani su daga gare ni ni ma daga gare su nake ma'ana kamar ka ce nawa ne su wani nawa ne ni ma kuma nasu to kun ga inda za a ce zamu koyi da ash'arawa da an fita daga cikin talotin da ake ciki yanzu gaba daya akwai wanda yana nan ya tara kuɗi malala gashin tinki ya rata yadda zai dace akwai wanda kuma yana talauci kamar ya kashe shi idan aka tara kuɗin da aka yi aka alqisma bi sawiya kuke gani sai ga mutum ya tashi da abubuwan da ba canjin da ba zai ishe shi dan rarrafa gudanar da rayuwarsa akan haka Allah ya sa mu dace muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito malaisa abinda ake nufi da armalu faragha zadahum ma'ana idan suka ga guzurin su ya tafi karewa guzurin su ya kare au qarabal faragh ko kuma ya kusa karewa shine sai su wadancan abubuwan da muka ambata a sama Allah subhanahu wataala ya sa mu dace sai mu dakata anan saboda lokaci ya riga yayi abinda muka fadi daidai Allah ba mu lada gaba daya kuskuren da muka kuma Allah ya fi mana wanda ya ce assalamu alaikum malam dan Allah a ji hankalin yan uwa kuma kan muhimmancin hada sahu a sallah domin da yawa mutane ba sa son hada sahu wannan tambaya ce mai kyau tambaya ce kuma mai ma'ana kwarai da gaske